Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Ni ne Sarfili Hashim kuma tare da Babaya ko makiyar da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. A yau ranar Talata 17 ga watan Mayu na shekarar 2022. Cikin shirin za ku ji cewa kungiyar ƴan jarida ta ja kunnen ƴaƴanta wato ƴan jarida game da yin aikin su yadda ya kamata a karkar zabe. Sai kuma shirin ƴan ƙasa da hukuma wanda Muhammad Ibrahim Kure ya shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanin labaran jaridun jamhuriyar Nijar. Amma yanzu sai a gyara zama a fara da sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A jiya Litinin, Ukraine ta ce sojojinta sun kore dakarun Rasha a yankin Kharkiv a wani harin martani wanda ya baiwa mayakan Ukraine din damar kaiwa ga iyakar ƙasar Rasha. Ma'aikatar tsaron Ukraine ta kafe wani bidiyo da ke nuna dakarunta a kan iyakar. Wani soja yana faɗa wa shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky cewa muna nan wurin. Wani babban jami'in tsaron Amurka ya ce sojojin Ukraine suna gab da iyakar Rasha da tazarar da bata wuce kilomita 3 zuwa 4 ba. Bayan dakile yunkurin Rasha na neman kwace Kharkiv, birni mafi girma na biyu a ƙasar Ukraine, sojojin Ukraine sun ce sun sake kwace garin, suna kuma neman kura mayakan Rasha daga inda suka kafa tunga a Izium, yayin da suke mai da hankali akan kudu maso gabashin yankin Donbas. Zelensky ya faɗa a wani jawabin bidiyo da yammacin ranar Lahadi cewa Ukraine tana shiryawa sabbin hare-haren Rasha a Donbas da kuma kudancin Ukraine. A hali da ake ji kuma shugaban Amurka Joe Biden ya gode wa Prime Minister ƙasar Girka Kyriakos Mitsotakis akan jagoranci da ƙasarsa ta baya na taimakawa mutane bayan mamayar da Rasha ta kai wa Ukraine, yayin da shugabannin biyu ke tattaunawa a fadar White House game da yakin da ake gwabzawan. Mitsotakis ya kai ziyara a Washington ne domin halartar bukin shekara da aka jinkirta saboda cutar COVID-19 wanda ake yi kafin yakin neman ƴanci na ƙasar Girka, wanda aka kwashe sama da shekaru 8 ana yi, lamarin da ya haɓarar da tsohon daular Ottoman. Sai dai batun babban yakin da ake gwabzawa a nahiyar da ba taɓa ganin irinsa ba tun bayan yakin duniya shi ne fi ɗauke hankali fiye da bukin, yayin da Biden ke ƙoƙarin haɗa hancin ƙasashen yamma su matsawa Rasha lamba ta kawo ƙarshen yakin. Yayin da Turai take neman hanyar janye kanta daga makamashin Rasha, Mitsotakis ya bada shawarar mayar da Girka dandalin makamashi wanda za ta iya kai mai daga kudu maso yammacin Asiya da gabas ta tsakiya zuwa gabashin Turai. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Joe Biden ya bada izinin tura dakaru ƙasa da 500 zuwa ƙasar Somalia da ke gabashin Afirka domin gudanar da ayyukan yaki da ƙungiyar Al-Shabaab mai alaka da Al-Qaeda, in ji wani jami'in fadar White House a jiya Litinin a wani mataki na sauya salon gwamnatin Trump wadda ta yanke shawarar janye sojojin. Shugaba Biden ya amince da bukatar da ma'aikatar tsaro ta gabatar na rage yawan sojojin Amurka a gabashin Afirka domin sake kafa wani karamin rukuni na sojan Amurka mai dorewa a Somalia, in ji wani babban jami'in gwamnati yana shaidawa manema labarai. Ya ce dakarun za su fito ne daga sansanoni da ke kusa a nahiyar Afirka. Camp Lemonnier da ke kusa da Djibouti shi ne tungan farko na ayyukan rundunar sojan Amurka a yankin. Kafin janyewar, Amurka ta ajiye dakaru kimanin 700 a cikin ƙasar ta Afirka, wacce ke fama da tashin hankali da rashin zaman lafiya tun bayan juyin mulkin shekarar 1991, wanda ya rikide zuwa wani mummunan rikici da ya hada da shugabannin kabilu masu gaba da juna. Ƙungiyar tayar da ƙayar bayan ta bayyana ne a shekarar 2006, inda ta yi alƙawarin kawo kwanciyar hankali ta hanyar kafa tsauraran dokokin shari'a ko kuma dokokin musulunci. Tun daga lokacin ƙungiyar ta girma tare da kai hare-hare a wajen Somalia, ciki har da Kenya da kuma Uganda.
In an cima kaɗan za mu kama sauran labaran duniya. Kafin nan za mu leƙa Najeriya, inda a yayin da zaɓukan shekarar 2023 ke ƙaratowa, ƙungiyar ‘yan jaridu ta ƙasar reshen jihar Kaduna ta ce ba za a lamunci sa'a aikin jarida don kambama ‘yan siyasa ba. Isa Lawal Ikra na ɗauke da ƙarin bayani.
Kafafen yaɗa labaru dai na taka rawa wajen yaɗa manufofin ‘yan takarar kujerun siyasa da jam'iyyunsu daban-daban a lokacin yaƙin neman zaɓe. sai dai kungiyar ƴan jaridu reshen jihar Kaduna ta ce wajibi ne ƴaƴan kungiyar su bi ka'idojin aikin jarida a lokacin yada waɗannan manufofi. Hajiya Asma'u Halluru Yawo ita ce shugabar kungiyar ƴan jaridu ta jihar Kaduna wato NUJ. Kuma ita ce ta jagoranci shirye wannan taron bita ga ƴan jaridu.
Eh to saboda muna cikin lokacin harkar siyasa ne. A lokaci ne yazo da za a yi wannan harkoki so ya kamata a jawo kunnan ƴan jarida da cewa ba ruwan su da ƴan siyasa, ba ruwan su da shiga al'amarin su. Su ba ƴan siyasa bane. Kawai su dai su dauki rahoton da ya kamata ne kawai, amma su dai suna hada kansu da ƴan siyasa bai kamata ba. Mu kuma a matsayin mu na shugabannin kungiyar nan ba za mu yadda membobin mu sai suna irin wannan abun ba saboda za su bata mana aikin mu. So idan ka je kai abin da bai dace ba, dole mu a matsayin na shugabanni zamu horar da wannan irin mutumin domin ya zama darasi ga wasu.
Tsohon mai magana da yawun gwamnan jihar Kaduna Alhaji Ahmad Mai Yaki shine shugabanci zaman taron bita ga ƴan jaridun, kuma ya ce dole ne su yi taka tsantsan
bisa tsarin mulkin ƙasa ma bangaren jarida su ne mataki na hudu a matakin tsarin mulkin Najeriya. To wannan dama ba wai ya tsaya kawai akan sunan su dinga yaya da labarai bane. A'a, suna da haƙƙi wurin ganin cewa irin shugabannin da ake zaba sun sa ido tun farko na tabbatar da cewa menene dan takarar siyasa a kowace jam'iyya a kowane mataki yace zai wa al'umma. Idan dan siyasa yazo yace maka zai maka famfo ya samu maka da ruwan sha, kai ka san abu ne mai yiwa. Amma idan yace maka zai yi famfo mai fitar da madara, kai ka san yaudara ne. Mu ƴan jarida muna da haƙƙi wurin tabbatar da cewa ƴan siyasa su daina yaudaran al'umma kan alƙawuran abin da ba zai yiwa.
ƴan jarida da dama ne dai suka halarci wannan taron bita game da rawar da za su taka kafin da lokacin da kuma bayan zabe. Kuma sun ce sun karu.
Suna na Zulkifli Abdullahi Matata, ina aiki da gidan Radio Nagarta Kaduna. Gaskiya wannan maudu'i ne babba wanda kuma kamar yadda muka sani a Najeriya yanzu ne muke tunkarin zabe. To wannan zai taimaka wajen daidaita ƴan jarida akan irin rahotanni da za su gudanar masu gonda da suke gaskiya babu kage da kuma shugabanni su san irin haƙin da ya kamata su sauke akan waɗanda suke shugabanta.
Suna na Fatima Umar, ina aiki da Radio Nigeria Kaduna. To gaskiya abu ne mai muhimmanci saboda a san ainihin yadda ƴan jarida za su kaddamar da aikin su a yayin wannan lokaci na yakin neman zabe, saboda gaskiya ƴan jarida suna da muhimmiyar rawa da suke takawa saboda duk abin da suka faɗa mutane sukan dauka sai su yi amfani da shi.
Da yawan ƴan jarida dai sukan fuskanci barazana daga ƴan siyasa a lokacin yakin neman zabe. Sai dai kungiyar ƴan jaridun jihar Kaduna ta alƙawarin kare mutuncin mambobinta idan dai sun yi aiki da gaskiya da kuma bin ka'idoji. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gai da Isa Lawal Ikara, hadin yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai gaba dauke da kashi na biyu na labarin duniya.
Mataimakiyar shugaban kasar Amurka Kamala Harris da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken a jiya Litinin sun mika ta'aziyya ga iyalan marigayi shugaban haɗaɗɗiyar daular Larabawa Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan wanda ya rasu a ranar Juma'a. Harris da Blinken sun gana da Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, dan uwan marigayi shugaban wanda shine sabon shugaban kasar haɗaɗɗiyar daular Larabawa kuma wanda ya riga ya kasance mai tasiri a yankin gabas ta tsakiya da ma gaba da haka. Mataimakiyar shugaban kasar ta tattauna akan ayyuka da tunawa da Sheikh Khalifa wanda abokin Amurka ne kuma amintacce ne ga gwamnatoci da yawa, inji ofishin Harris a cikin wata sanarwa. Mataimakiyar shugaban kasar ta taya Sheikh Mohammed murna bisa zaben da aka yi masa a matsayin shugaban kasar haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Bayan ganawar, Blinken ya ci abincin dare da ministan harkokin wajen kasar Sheikh Abdullahi bin Zayed Al Nahyan. Wannan ita ce ziyara mafi girma ta gwamnatin Badi ta kai a kasar mai arzikin mai, cibiyar hada-hadar kuɗi a yankin. Tawagar ta hada da sakataren tsaro Lord Austin da daraktan hukumar leƙen asiri ta CIA William Barnes da kuma wakilin sauyin yanayi John Kerry. A ƙarshe, hukumomi sun ce wani ɗan cirani ɗan ƙasar China shine ya kai mummunan hari akan wani coci da ke kudancin jihar California ta nan Amurka saboda ƙiyayyar mutanen ƙasar Taiwan. Maharin ya kashe Dr. John Cheng, mai shekaru 52, kana ya jikata wasu mutane biyar a lokacin wata liyafar cin abincin rana da cocin Presbyterian na 'yan Taiwan ya shirya a wurin ibadar cocin da ke Laguna Woods, a cewar hukumomi a wurin wani taron manema labarai a jiya Litinin. shugaban jami'an tsaro a gundumar Orange Donbass. Ya ce dalilin harbin shine nuna bacin rai tsakanin wanda ya harbin, wanda aka gano shi ba amurke dan kasar China da kuma al'ummar Taiwan. China dai tana ikirarin cewa Taiwan wani yanki ne na kasar ta, kuma bata yanke hukuncin tilasta wa tsibirin ta koma karkashin ikonta ba. Bas ya ce wanda ake zargin ya tuka mota zuwa cocin a gundumar ta Orange, inda bai saba zuwa ibada ba, ya tsare kofofi kana fara harbi a cocin. Dan bindigan yana dauke da kwalabe guda hudu mai cike da mai da zai tada wuta a cikin cocin, inji babban jami'in tsaro.
Labaran duniya kenan, aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, to kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan faifan.
Danka mashi bayan rigima kuma danka mashi bayan la ilaha illallah. Danka mashi a rage rigima baka da gaima to da ka ga fasinja ma nan kawo kayanka ba na kudinka a hannuna kuma sa kaya a cikin mato. Danka mashi manajan rigima ba abin da idame shi. Tan kan kan ba kama shau daban yan dai kama shau daban sha wahala kama shau muna aikin kama shau mun cinye kudin kama shau me mun cinye kudin kama shau ka karba kudin jama'a ka shashuru gabo ka jibge cikin gida ka bar mai mato da garwa fasin joji sun dame shi direban motar ya rode kai ku kana wani dan hotel ka kame a gaban kai dan kama shau mugun bawa ba abin da idame ka anda baka kudin jazwai shi mai mato kudin jingir ku dai bashi idan an je jingir sauka man sauka oh dan kama shin di ya danne ba abin da idame shi in zaka tafiyar kuma mil goma kudin mil biyar ai zai baka ba abin da idame shi oh dan kama shin mugun ba dan kama shin bawan Allah shi babu abin da idame shi kai dan kama shin a rage rigima kun ɗebe riban mato kun bar mai mato jakone-jakone a cikin maiko sai ƙarfin tukin motar kawai nisa na kai wannan dan kama shau da bida kamji ba abin da idame shi kai ɗan kama shau bayan
wannan shirin na zuwa muku daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar. Za ku iya sauraron mu a tashanmu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Ba ga haka a duk lokacin da kuke so, za ku zuwa shafinmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ta adireshin mu na voahausa.com. A nan birnin Washington DC agogon mu na cewa karfe 3:14 na dare. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Yan ƙasa da hukuma,
ka sha haƙƙin cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin ƴanci mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana ƙarya ne don mun san logar zambo ne mai yin wannan la'anan ne.
Masore, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Gwamnan jihar Sokoto shi ji tsoron Allah shi tuna da waɗannan alƙawullan da ya ɗaukan mu mutane da kuma wannan ƙonewar suka so, amma a ce har yanzu ana cikin shekara ta biyu mutane na shan wahalhalu a kasuwa. To muna tuna ma gwamnatin jihar Sokoto ta ji tsoron Allah.
Ina kira ga mai girma gwamna ga matsayi na shira da cijo jagora jihar Sokoto wato shi cika alƙawari abinda a kyawun zaccizo cika alƙawari
ba maganar gyaran kasuwa za su yi ba maganar siyasa sun ka samu gaba sai muna alƙawarin cikin shekara ɗaya zai gyara muna kasuwa har yanzu mu ga alamun koyuwa
yan kasuwa dake hada-hadar kasuwanci a babbar kasuwar Sakkwa take nan akan jan kafar da gwamnatin jihar ke yi game da aikin sake gina kasuwar da gobara ta lalata fiye da shekara guda kenan a daga ce mu
kullun ka gano sabon fitina
Masu ware a ranar 19 ga watan Janairun bara ne gobara ta kone kurmus wani sashi na babbar kasuwar Sakkwato birnin Shehu al'amarin da ya sababa hasarar dukiya ta biliyoyin naira kuma har ma ya kai ga durƙushewar wasu daga cikin 'yan kasuwar da iftila'in ya shafa. Gwamnatocin jihohi bankuna da cibiyoyi masu zaman kansu sun jajanta wa gwamnati da al'ummar jihar Sakkwato dangane da wannan gobara tare da miƙa tallafi ga gwamnatin Sakkwaton domin rage wa 'yan kasuwar da suka rasa dukiyarsu raɗaɗi. Bayan lafawar al'amura wasu daga cikin 'yan kasuwar sun nemi gwamnati ta ba su dama su sake gina shagunansu domin su ci gaba da hada-hadar kasuwanci amma ba su sami izinin hakan ba daga gwamnatin. Ganin yadda kiraye-kiraye da ƙorafe-ƙorafen jama'a musamman 'yan kasuwa suka yawaita ya sanya gwamna Aminu Tambuwal ya gudanar da taron masu ruwa da tsaki akan lamuran kasuwar a ranar 3 ga watan Disambar bara da nufin yi musu bayani filla-filla akan matakan da gwamnati ke bi na sake gina kasuwar kuma har ma yi amfani da wannan dama wajen kafa wani kwamiti da aka ɗora wa alhakin rarraba tallafi ga 'yan kasuwar da suka yi asara.
Yanar kasuwa a baraba cikin gari ya zan akwai mai ita tsoraninmu a mai da kasuwa da kamfanin saka jari na jihar Sokoto wanda na gwamnati jihar Sokoto ne kuma ba wasu ya karɓi kuɗi daga waje suka mayar da yanar kasuwar nan kamar yadda gashi jami'an isa ya bayani ba ko kuma wanda za su ke aikin kasuwa ko kuma haka ya wata cewa wai saboda kare kansu don Allah wai za a sayar da kasuwa ya kwaye ita. Azure shanci a kuma kamfani zai ba da kwangilan aikin biyu na makasuwa barbar zuciyar lantarki kuma kan godiya kuma a ba ku kuɗi na cewa abinda an ka yi mun zama da wani ke hankali ruko abinda na kusa mai gaugawa gaugawa ku zana da cikin aikin shekara da ana hakuri ya kai da shi amma ana da yawan bukatar samu
duk da wancan tabbaci da gwamna Aminu Tambuwal ya bayar a yayin ganawa da 'yan kasuwar amma fiye da watanni 6 kenan da yin wancan taro har yanzu ba a kai ga fara aikin sake gina kasuwar ba lamarin da ke kara jefa 'yan kasuwar cikin damuwa ainihi.
Sunana Alhaji Mustapha Buhari chairman na masu 'yan kunne na Sokoto State. Gaskiya abin akwai matsaloli da ya saboda mutane musamman ma membobi na da sun sha wuta sosai saboda mahi yawanci cikin kashi 80 cikin 100 sun yi wuta ko dazuma na yi magana da wani cewa mu ba mu aza gwamnati za ta kai hawar haka ba ta gyara musu wuraren su ba saboda wani ma shekaran jere ni magana da shi wanda ya nuna min gaskiya bai wuta ba amma dai saboda samun matsalar canza wurin kasuwanci da biyan kuɗin haya wallahi yanzu bai da komai don haka in dan taimaka mai da wani kaga akwai matsala da yawa shi na wanda ya bayani akwai ire-iren su da yawa waɗanda su yi bayani don haka gaskiya abin yana da kyau ga gwamnati ta duba akwai buƙatar gwamnati ta duba ta gyara kasuwa saboda mutane su dawo wurin kasuwancinsu domin kasuwancinsu shi ci gaba daga bunƙasa.
Sunana Abubakar Dan Uwahe Daidai. To abinda a hikimar lalura ko wace iri ta kana shugaba ka cika alƙawari. Mutane sun yarda da kai sun baka aminci sun sa ka gaba ka yi alƙawari amma an dawo ana jan ƙafa game da abubuwa waɗanda an ka yi alƙawari. To haƙiƙa waɗannan abubuwa ba su yi ba. Ina kira ga mai girma gwamna ga matsayi ne shira da cijo jagora jihar Sakkwato to shi cika alƙawari abinda akkyawun da cijo cika alƙawari in ka cika alƙawari kana da girma ga jama'a kana da girma ga Allah don haka ina kira gare shi kan alƙawarin da yayi to kada shi saba yau an waye gari an taho wuri ya ƙone wanda duk ka harka da shi in ya taho bai gane ka ba bai san inda yayi ba sannan kai kai hasara, sannan wannan mutum ba zai koma dawowa gare ka ba in ba Allah ko hada ku can wani wuri ba ya koma garin ka. Don haka hasara ta ga ƴan kasuwa ƙonewarta a gyara wurin da suke zamani a kan majan ƙaha gare shi, to akwai hasara gare shi.
Tunana Asoma na ƙasa mai can, ya kamata gwamnatin jihar Sokoto ta ji tsoron Allah, saboda idan ta tuna da irin gatan da mutane suka yi mata a jihar Sokoto, to yau ba kasuwa ba, ko da a ce gidajen mutane ne suka kuni. Ya kamata a ce gwamnati ta yi kawai gyara. Suna da kyau gwamnan jihar Sokoto shi ji tsoron Allah, shi tuna da waɗannan alƙawullan da ya ɗaukan mu mutane. Ma a ce har yanzu ana cikin shekara ta biyu, mutane na shan wahalhalu a kasuwa. To muna tuna ma gwamnati in jihar Sokoto ta ji tsoron Allah. Ta sani fa wallahi Allah bai zalunci.
Sunana Bello Aliyu. Gwamna ya yi magana cikin shekara ɗaya za a gyara kasuwa, ga abu muna ganin yau gobe yanzu wata shekara ɗaya da wata tara. Yan kasuwa na zaune wasu abubuwa nasu duk sun kumce musu a kan gyaran kasuwa, kuma har yanzu ba mu ga alamun gyara ta ba. Mun ga gwamnatin ta ɗarmi aniyar ƙarewa, don yanzu abin da annan ba magana gyaran kasuwa za su yi ba, maganar siyasa sun ka samu gaba. Sun yi muna alƙawarin cikin shekara ɗaya zai gyara muna kasuwa, har yanzu mu ga alamun komai ba.
To za mu ji abin da shugabannin ƙungiyar 'yan kasuwa ta jihar Sokoto take faɗi game da wannan matsala da 'ya'yanta ke ciki. A dakace mu.
Harkan ba ya zan kurra, daga lokacin nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura, ya bido haƙƙinsa ya tattara. Kodi ko ke nasa samura, ya zamanto da ne mai himma, bisa sabgar kyauta ta al'umma, kan an haka ba sauran hamma, talakawa ba wani mai rama, ba sake zama a cikin umma.
Masaurari Alhaji Abubakar Cika Sarkin Gishiri shine shugaban kungiyar 'yan kasuwar jihar Sokoto, kuma yayi ƙarin bayani akan wannan matsala da 'ya'yan kungiyar ke ciki.
Gwamnatin jihar Sokoto ta kira mu muyi mitin a gidan gwamnati, an gaya muna, an gwada muna yadda kasuwar nan za ta kasance, kuma halin yanzu ma an ba 'yan kwangila wanda za su ci gaba da aikin kasuwa, kuma an ba su kuɗi. Bayan an ba su kuɗi kuma an gwada musu inda za su yi aiki, kuma mun gamsu da shirin da gwamnatin jihar Sokoto ya game da wannan.
Kalaban da yake kai ne kamar tsakanin 'yan kasuwa da kuma hukuma, na san dole ba za ka rasa jin ƙorafi ba daga mutanenka, sannan kuma kila ka san matakin da gwamnati take ciki. Bisa ga ƙorafin mutanenka da gwamnati, ka gamsu da yadda yanayi yake yanzu?
Bisa ga gaskiya, bisa ga tabbaci, mun gamsu da abin da gwamnatin jihar Sokoto ta yi, don abin da muke nema a gyara mana kasuwa. To an ba da kwangila, an ba 'yan kwangila kuɗi, an gwada musu wuri, sun je sun gani fara aiki ɗaya za a yi. To duk abubuwan da ya kamata a yi gwamnati ta riga ta yi, ta gama aiki ɗaya za a fara, kuma ba da ɗaukar lokaci ba an fara aikin nan, da yadda Allah ba za a tsaya ba sai an gyara shi. Don haka ni dai mu mun gamsu da shirin gwamnatin jihar Sokoto, don gaskiya duk abin da ta yi ta yi tare da mu, ba abin da aka yi ba a kira mu ba. Ko menene daga ba da aika ga 'yan kwangila zuwa dibin wuri, tabbatar da ranar aiki duka tare da mu aka yi, kuma gaskiya mun gasu. Ille abinda muke ƙara ba mutanen mu haƙuri, sai ƙara haƙuri. Inda aka hito bai kai inda za a na ba.
Sarkin Gishiri Alhaji Abubakar Cika kenan shugaban 'yan kasuwar jihar Sokoto, kuma shine cikamaccin shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau. Sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Muhammad Nasir Mahmud Ibrahim Kwari daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Ilimi babban abu ne gumu, shi zai kankan ya mutuncinmu, a ƙasa shi ne akasin zulumu, da yake buɗe ƙofar samu, da wuya ka jiga wasu sun fi mu.
Tumama Adalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Yanzu kuma lokacin da Sulumun Barma zai kama na sharhin jaridin Jamhuriyar Nijar.
Za mu fara sharhin jaridin na wannan mako da jaridar Le Sahel, wacce ta ruwaito jawabin shugaban kasar Nijar a yayin bikin ranar matan Nijar, wato 13 ga watan Mayu. Mohamed Bazoum ya yi amfani da wannan dama domin ankarar da mata irin cikas ɗin da ke tattare da yawan haifuwa a ƙasar da ke fama da talauci irin su Nijar. Jaridar ta ce shugaban ƙasa bai ɓoye matsayinsa ba dangane da wannan batu, yana mai cewa a cikin yanayin da al'ummar Nijar ke yaduwa, akwai bukatar duba abin idan aka yi la'akari da yadda yake shafar matakan inganta rayuwar jama'a irin su fannin ilimi, kiwon lafiya da dai sauransu. Kuma a cewar sa, tantaunawa da mata akan wannan batu abu ne da ka iya tasiri wajen fadakar da al'umma. Jaridar Le Horizon na cewa hukumomin Niger sun tube wasu manyan hafsoshin soja kimanin 6 saboda zargin su da aikata laifin da ya saba ka'idar aiki da laifin da ya saba da'ar aiki, kamar yadda abin yake a rubuce a takardar da babban komandan rundunar mayakan ƙasa Janar Salif Modi ya saka wa hannu. Jaridar ta ce tun a ranar 21 ga watan Afrilun da ya gabata ne aka kori waɗannan hafsoshi daga aiki, sai dai kuma ganin wasu daga cikin su irin su Captain Sani Sale Guruza a sahun waɗanda matakin ya shafa aka fara alakanta abin da yunkurin juyin mulkin da aka murkushe a daren 30 wayewar 31 ga watan Maris na 2021. Jaridar Lebanon ta ce gwamnatin Niger ta bayyana shirin karfafa matakai domin baiwa jagoran 'yan adawa damar gudanar da aikinsa kamar yadda ya dace, a ci gaba da karfafa matakan inganta hanyoyin samar da mulki na gari a kasar, wato kasa da watanni 2 kenan bayan nada Tahir Saidu na Model Lumana akan wannan mukami. Jaridar ta ce a sanarwar da aka bayar a ƙarshen taron majalisar ministoci na ƙarshen mako, a ƙarƙashin wannan tsari gwamnati ta yi tanadin ofishin musamman domin jagoran 'yan adawa haɗe da kayan aiki a matsayinsa na mai magana da yawun 'yan hamayya. Mu ƙarƙare da jaridar Ayr Info wacce ta ruwaito cewa wasu 'yan bindiga sun yi awon gaba da miliyan 15 na sefa bayan da suka afkawa wata motar da ke dauke da shugaban kwamitin kula da harkokin gudanar da makarantun boko wato Kojes da ma'ajinsa a gundumar Cirozerin da ke jihar Agades. Yare ta ce da alama 'yan bindigar na da masaniya akan waɗannan kuɗaɗe domin tsayar da motar da ke dauke da waɗannan kuɗaɗe ke da wuya suka ciro jakar mai kunshe da miliyan 15 na sefa waɗanda ainihinsu tallafi ne na cigaban ilimi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To madalla, a gaida Sule Mumuni Barma da wannan, ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
To sarfilo a takaice, a jiya Litinin Ukraine ta ce sojojinta sun kore dakarun Rasha a yankin Kharkiv a wani harin martani wanda ya baiwa mayakan Ukraine din damar kaiwa ga iyakar ƙasar Rasha. Ma'aikatar tsaron Ukraine ta kafe wani bidiyo da ke nuna dakarunta akan iyakar. Wani soja yana faɗa wa shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky cewa muna nan wurin. Wani babban jami'in tsaron Amurka ya ce sojojin Ukraine suna gab da iyakar Rasha da tazarar da bata wuce kilomita 3 zuwa 4 ba. A hali da ake ji kuma, shugaban Amurka Joe Biden ya gode wa Prime Minister ƙasar Girka Kyriakos Mitsotakis akan jagoranci da ƙasarsa ta baya na taimakawa mutane bayan mamayar da Rasha ta kai wa Ukraine, yayin da shugabannin biyu ke tattaunawa a fadar White House game da yakin da ake gwabzawan. Mitsotakis ya kai ziyara a Washington ne domin halartar bikin shekara da aka jinkirta saboda cutar COVID-19 wanda ake yi kafin yakin neman 'yanci na ƙasar Girka wanda aka kwashe sama da shekaru 8 ana yi, lamarin da ya haɓarar da tsohon daular Ottoman. A ƙarshe, shugaban Amurka Joe Biden ya ba da izinin tura dakaru ƙasa da 500 zuwa ƙasar Somalia da ke gabashin Afirka domin gudanar da ayyukan yaƙi da ƙungiyar Al-Shabaab mai alaƙa da Al-Qaida, inji wani jami'in fadar White House a jiya Litinin a wani mataki na sauya salon gwamnatin Trump wadda ta yanke shawarar janye sojojin. Shugaba Biden ya amince da bukatar da ma'aikatan tsaro ta gabatar na rage yawan sojojin Amurka a gabashin Afirka domin sake kafa wani karamin rukuni na sojan Amurka mai dorewa a Somalia, inji wani babban jami'in gwamnati yana shaidawa manema labarai.
To madalla, a gaishe ka masu sauraro. A nan muka ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da la'asar da misalin karfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu, za ku jusa daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Za kuma izir shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahouse.com har ma da shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatarwa, sai Salamun Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau Musa Karol, ni Sarfil Hashim Gumel da na kuma gabatar, nake cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Salamu alaikum.